This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Da fatan an wayi gari lafiya kuma da fatan masu azumi suna ibada cikin koshin lafiya. Aisha Mu'azzu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na safi a daidai wannan lokaci yau Juma'a 29 ga watan Maris na shekara ta 2024. Kafin ku ji abun da muke tafi da su da farko ga Ibrahim da kanin labarai.
To Aisha, babbar kotun majalisar ɗinkin duniya ta umarci Isra'ila da ta buɗe ƙarin wuraren ƙetare kan iyaka zuwa Gaza don a samu shigar da ƙarin kayayyakin jinƙai yankin. Mutane akalla 9 sun mutu a wani hatsarin mota a arewa maso gabashin Iran jiya Alhamis, wanda shine hatsari mafi muni tunda aka fara bikin sabuwar shekarar Farisiya. Rundunar sojin hayar nan ta ƴan Rasha mai suna Wakna na taimakama sojojin gwamnatin Mali a yankin tsakiya da kuma arewacin ƙasar.
To kanin labaran kenan.
Wannan gara da ya rushe zai kawo cikas sosai ga mutanen Baltimore kuma banda mutanen Baltimore ma a cikin United States gaba daya. Da kuma banda haka din wannan gara din yawancin jirage ruwa manya-manya wanda suna kwaso container daga nan sun an dakatar da su ba su yabi ta wajen nan ba su.
Wani gutsire na bayanan wani mazaunin Baltimore inda wata gada mai muhimmanci a fannin hada-hadar kasuwanci ta rubuta kenan kan irin tasirin da zai haifar a bangaren tattalin arziki. Idan muka koma Najeriya kuma yayin da dakarun tsaron ƙasar suke ci gaba da yaƙi da masu ayyukan ta'addanci, za a ji mahangar wani masani al'amuran tsaro akan batun daidaita al'amuran ayyukan jami'an tsaro a ƙasar domin a samu kwalliya ta biya kuɗin sabulu.
Kamata a dinga hukunta wa'inda ke da alhakin tabbatar da abu ko kuma hana shi tabbatuwa idan ya tabbata ko kuma bai tabbata, wato wa'inda ake ganin kamar su kai sakaci wurin aikinsu.
Kamar yadda muka saba a duk rana irin ta yau Juma'a kuma, Isa Lawal Ikra yana tafa da shirin manuniya kuma a yau shirin zai mai da hankali ne akan sirrin da ke kunshe cikin kasafin kuɗin Najeriya da ake zargin an yi cushe da kuma maganar matsalar tsaro a na ƙasar. Albarkacin wannan wata na Ramadana kuma za mu kawo muku rasihar na malamai, amma fa duk wannan sai bayan mun fara da shan labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya ga labaran. Jiya Alhamis, babbar kotun majalisar ɗinkin duniya ta umarci Isra'ila a ƙarƙashin wata doka ta musamman amma wajiba da ta buɗe ƙarin wuraren ƙetare kan iyaka zuwa Gaza don a samu shigar da ƙarin kayayyakin jinƙai yankin don amfanar Falistina wanda ke fama da yunwa. Umurnin na kotun ƙasa da ƙasa da ke birnin Hague ya buƙaci Isra'ila da ta ɗau dukkanin ingantattu matakai don tabbatar da cewa an samu tura ababen da ake matuƙar buƙata da kuma masu taimakon jinƙai ba tare da ɓata lokaci ba, ciki har da abinci, ruwan sha, man fetur da magunguna. Kotun ta kuma umarci Isra'ila da ta gaggauta tabbatar da cewa sojojinta ba sa aikata abubuwan da ka iya zama wani nau'i na tauye haƙƙin Falistina wanda ke Gaza a matsayinsu na waɗanda suke samun kariya ƙarƙashin tanajin da ya hana kisan kare dangi, ciki har da amfani da wasu hanyoyi da suka haɗa da samar da kayayyakin jinƙai da ake buƙata a cikin gaggawa. Mutane akalla 9 sun mutu a wani hatsarin mota a arewa maso gabashin Iran jiya Alhamis, wanda shine hatsari guda mafi muni tunda aka fara bikin sabuwar shekarar Farisiya a cewar kafafen yaɗa labaran gwamnati. 'Yan sanda sun ce zuwa yanzu mutane 589 ne suka mutu tunda aka fara bukukuwan daga ranar 19 ga watan nan na Maris, wanda za a kuma kammala ranar 1 ga watan Afrilu, lokacin da Iraniyawa da yawa kan samu damar ziyartar iyalansu. Hatsarin na baya-bayan nan wanda ya auku a lardin Semnan da ke gabashin Tehran, babban birnin ƙasar, ya kuma sa wasu motoci kamawa da wuta, a cewar kamfanin dillancin labarai na gwamnati IRNA. Muliyoyin 'yan Turkiya za su dunguma zuwa rumfunan kada ƙuri'a don zaben magadan gari da ciyamomin ƙananan hukumomi da birane da kuma gundumomi a lardin wato a ranar Lahadi. Zaben na zuwa ne ƙasa da shekara guda bayan da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya yi nasarar samun wa'adinsa, wato wani wa'adin kuma inda zai sake yin shekaru biyar bisa gadon mulki. Yanzu al'amuran shekara ta 2024 ne ke gabanmu, a cewar Erdogan a jawabinsa na baya, wato na bayan nasara, ya kara da cewa shin an shirya yin nasara a Uskudar, wato wata gunduma a Istanbul inda Erdogan ke da gidansa da kansa, da kuma lahirin Istanbul a zaɓukan matakan ƙananan hukumomi a shekara ta 2024.
Kashin labaran na farko kenan, nan ba da jimawa ba Ibrahim zai dawo ya karanto sauran labaran. Amma yanzu dai za mu fara daga nan Amurka, inda a ranar Talata wani jirgin ruwa na dakon kaya ya sanadiyar ruptawar wata daɗaɗɗiyar gada mai mahimmanci gaske ga tattalin arziki ko kuma harkokin kasuwanci a ciki da wajen Amurka. A wata hira da Maryam Dauda, wani mazaunin Baltimore Dr. Daniel Sama'ila ya amsa wata tambaya akan irin tasirin da ruptawar gadar za ta yi a fannin tattalin arziki, kuma ya fara kamar haka.
To, abinda zan ce a takaice shi ne wannan gada da ya rushe zai kawo cikas sosai ga mutanen Baltimore, kuma banda mutanen Baltimore ma a cikin United States gaba ɗaya, da kuma banda haka ɗin wannan gada ɗin yawancin jirage manya-manya wanda suna kwaso container daga nan. Ba kwantena wanda suna kawo kaya nan
jiragen ruwa kenan,
jiragen ruwa saboda yanzu din an dakatar da su ba za su iya aiki, ba su iya bi ta wajen nan ba, so yanzu sai an nemi wani hanya wanda za su fara bi yanzu saboda wannan gada din ya rushe. So kuma banda haka din ma'aikata wanda suna zuwa aiki kusan an ce akalla kusan 8,000 wanda suna zuwa aiki suna bin wannan birnin yanzu ba za su iya bi ba, so yanzu kusan sun nemi wani hanya daban wanda za su iya zagaya su je wajen aikinsu. Kuma banda haka da akwai ma'aikata wanda aikinsu shi ne suna maintaining bridge nan. So yanzu din ba su da aiki sai an ga yadda za a iya gyara wannan aikin. So duk wanda zai shafi ma'aikata da kuma mutane wanda suna bin wannan hanya din su zo aiki kuma su samu aiki da za su yi.
To yanzu za a iya cewa an san kamar zuwa yaushe za a fara gyaran gadar?
A takaice yanzu shi shugaban kasa na America din President Biden ya ce za su taimaka ma mutanen Baltimore a gan cewa an gina wannan bridge, amma akalla suka ce ko ma za a gina zai kusan shekara biyu kafin ma a ce za a kara sarko kuma a fara gina. So ne bi ɗan lokaci. Kwarai kuma sun ce bincike za su bincike su tabbatar su ga mene kawo wannan cikas din, kuma binciken sun ce zai kai shekara biyu. So nan da shekara biyu ko zuwa shekara biyu shi ne za a iya gama wannan birshi.
To kamar yanzu mutanen da ke zama a unguwannin da ke kusa da gadar kamar Dundalk ko kuma waɗanda ke bi ta wannan gadar su je wurin aiki, ya suke tafiyar su?
To yanzu din an ce yanzu din saboda wannan abin da ya faru din su yanzu din hanyar da aka ba su da za su dinga bi yanzu sun ya kara musu kusan 30 miles. So yanzu din za su
kuma mil 30 kenan.
Mil 30 kuma, so because of mil 30 yanzu din zai increase in time nasu da za su je aiki, kuma kudin mai da kuma zai kawo yawancin motoci da yawa za su je hanya daya, so zai kawo cunkoso sosai. Cunkoson zai kawo matsala sosai ba mutane.
To ya zuwa yanzu an iya ƙara gano gawarwakin mutanen da lamarin ya shafa?
A yanzu ɗin sun ce sun samo gawaki guda biyu, wahayar suna neman sauran gawaki guda hudu ɗin. Kuma wanda aka samu ɗin yawancinsu ɗin ɗaya sun ce daga Honduras ne, kuma ɗin da kuma ɓangaren South America. So amma har yanzu ɗin suna neman mutane guda hudu.
Maryam Dauda wata hira da ta yi da Dr. Daniel Sama'ila kenan akan ruptawar gadar Francis Scott a Baltimore. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim da ƙarshen labaran duniya.
To Aisha, rundunar sojin hayar nan ta ƴan Rasha mai suna Wakna na taimaka ma sojojin gwamnatin Mali a yankin tsakiya da kuma arewacin ƙasar wajen kai farmaki da samami ta wajen amfani da makaman da suka hada da jirage marasa matuka, inda hakan har ya kai ga kashe fararen hula da ɗan dama, ciki har da yara, a cewar ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a wannan rahotonsu da aka wallafa a wannan makon, wanda ya shafi lokutan Disamba zuwa Maris din nan. Kasar Mali dai, kamar makwabtanta Burkina Faso da Niger, ta shafe shekaru sama da goma tana fafatawa da ƙungiyoyin 'yan tawaye masu tsatsauran ra'ayin addini, ciki har da masu alaka da Al-Qaida da ISIS. Biyo bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a duka ƙasashen uku a 'yan shekarun nan, gwamnatocin mulkin sojin ƙasashen sun kori sojojin Faransa suka karkata ga ƙungiyoyin sojin haya na 'yan Rasha don neman taimakon tsaro a maimakon Faransawan. A ƙarshe, Majalisar Wakilan Amurka mai rinjayen 'yan Republican za ta gabatar da wasu ƙasidu biyu na buƙatar tsige sakataren tsaron cikin gida na Amurka Alejandro Mayorkas ga Majalisar Dattawan Amurka ranar 10 ga watan Afrilu, a cewar kakakin Majalisar Mike Johnson jiya Alhamis. Mayorkas, wanda 'yan Republican ke zargi da haddasa kwararowar bakin haure irin wadda ba a taba gani ba a kan iyakar Amurka da Mexico, Majalisar Wakilan ta tsige shi da ƙyar amma a watan jiya.
Ibrahim Ka'almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma za mu koma Najeriya, inda jami'an tsaro suke ci gaba da fafatawa da masu ayyukan ta'addanci da zimmar kawar da su don al'umma ta samu sa'ida. Cikin wata hira da wani masani kuma mai sharhi akan al'amuran tsaro, Wing Commander Musa Isa Salmanu mai ritaya, a wancan lokacin kan yadda aka kasa karya kashin bayan masu aikata ayyukan ta'addanci a Najeriya, na fara da masa tambaya kamar haka. A matsayinka na jami'in sojin saman Najeriya mai ritaya, yanzu kuma kana daga gefe kana kallo, menene kake gani aka yi ko kuma ake yi da ya kamata a sauya ko kuma a gyara ko kuma a daina, me ya kamata a yi da ba a yi, ko kuma me ya kamata a yi da ake yin shi ta hanyar da bai dace ba?
To, na farko dai, a dasan da abu ya faru, ya kamata a zo a duba a yi akwai abinda su hukuman soja ko kuma ake faɗin cewa after action review, wato dasan da aka yi gumurzu ko kuma aka yi wani abu za a dawo a duba, to menene muka yi daidai, menene ba mu yi daidai ba, menene za a canza da sauransu. So wa'annan after action review din ya kamata a dinga yin su akai-akai akan duk abin da ya faru, saboda a gane inda aka yi da inda ba a yi daidai ba. Na biyu kuma, ya kamata a dinga hukunta mutane idan a hukunta wa'anda ke da alhakin tabbatar da abu ko kuma hana shi tabbatuwa idan ya tabbata ko kuma bai tabbata, wato wa'anda ake ganin kamar suka yi sakaci wurin aikinsu. Abin da ya sa wannan yake da amfani shi ne, duk sanda bincike ya nuna cewa akwai wanda ya sakaci, ya kamata a hukunta shi, saboda ya nuna mana baya cewa gwamnati ko kuma hukuma ba za ta ɗauki irin wannan sakacin ba. Amma idan aka nuna ma mutane cewa idan aka yi sakaci abu ya faru, a waɗanda ke wurin ko dai kawai a soya masu wurin aiki ne ko kuma dai a ɗan masu wani abin da ba zai taka karaya karye ba, wannan zai sa kowa idan ma yana wannan matakin ko kuma yana wannan, sannan kuma idan aka ci galaba a wasu wurare, kar a dawo a yi sakaci kuma a huta a ce to ai mun riga mun gama da wannan shikenan da sauran. Akwai abin da ake cewa offensive action, shi ya kamata kullum ana yunkuri ne tunda dai wa'annan yan ta'addan ba an gama da su bane, a tabbatar da cewa an kai lokacin da ba za su iya yin abubuwan da za su iya kawo wannan harin. Akan kuma abin da ya kamata a ci gaba da ita a gwamnatance shi ne, wa'annan wuraren a ƙara ƙarfin ko kuma yawan jami'an tsaro, wato musamman ba ma na soja ba, ba. Na farko shi soja ba training din da aka ba shi ba kenan. Wannan na idan aka mutane suka zo na a ce je ya karbo su in aka je cin ana rikicin gona da sauransu a ce soja duk yanzu ya kai ga abinda aka yi mutane ma na fada a gida za a ce ina sojojin nan su zo su shirya su. Wannan ba aikin soja bane. Ya sa kume an daura ma sojoji nauyin da ba su iya ba. Dole mu ƙara ƙarfin hukumar 'yan sanda. A ba su makamai.
Dama na son tambaye ku ne haƙƙin wane ne kula da irin waɗannan ayyuka?
Eh gaskiya irin waɗannan ayyukan hukumar 'yan sanda ne da sauran jami'an tsaro waɗanda ba soja ba ne. Soja shi ainihin aikin shi shine ya tare ƙasa daga hare-hare daga wajen ƙasa. Amma yadda muka samu kanmu shine cin shi sojan Najeriya. An maida shi har fada tsakanin matasa biyu za a nemi soja. Soja abinda ake cewa last option ne. Da hukumar 'yan sanda sai sun nuna cewa sun gaza shine za a kawo soja. Shi kuma sojan aka zo kusan shekara 10 abu duka kullun soja na kan titi suke patrol yanzu su suke checkpoint su suke in ma za a je rusa gida a ce wai so sai an je da soja ko kuma za a je kama 'yan kwaya. Bai kamata a yi irin waɗannan ba, ya kamata a ƙara ƙarfin waɗannan hukumomin da daman alhakin su ke cikin wannan.
Wing Commander Musa Isa Salmanu mai ritaya kenan a wata hira da na yi da shi kan al'amuran tsaro a Najeriya. Yanzu agogonmu a nan Washington na cewa ƙarfe 1:40 ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Tabbatar da sako ɗaliban makarantar kurgan da wasu ke ta tattauna yadda aka fitar da su wasu masana ke ganin akwai dai wata alamar rufa-rufa.
Kowa ma yana tunanin shin waɗannan kuɗi ne aka bayar aka karɓo tunda ita gwamnatiwa ta yi an sako yara. Wannan yana nufi babu wani ruwa rana da aka yi tsakanin 'yan bindigan nan da jami'an tsaro.
Game da maganar maganin matsananciyar matsalar tsaro a Najeriya kuwa wasu ne ke cewa akwai gangancin gangan idan aka ce 'yan sandan jiha za a kafa.
'Yan vigilante da muke da su fiye da miliyan ɗaya. In ka haɗa Army, Navy, Air Force, Police, Civil Defense, SSS, wallahi duk mun fi su yawa.
Ni ban yadda cewa ai sandan jihohi ba. Hanya ce kawai ta kawo matsaloli na wargaje Najeriya gaba daya.
Game da batun bizne maɗuɗin kuɗi cikin kasafin kuɗin Najeriya da ningiyar zare-zaren zargi kuwa wasu masu hakkin da suke tattace guri ne suka zafafa.
Akwai hukumomi wanda kasafin kuɗinsu ana kawo a dunkule ne. To shi ne fa abin da abin ningi ya gani.
In ka iya koran ningi, ni ba ka iya korona a Najeriya. Kuma ba ka isa ka withdrawing certificate na majalisa ba, na riga na ƙare. In kuma ana kora ka sa a kore ni, na ce akwai aiki babu location.
Waɗannan fa so mun taɓa kawai muka tattaɓo cikin tarin murai da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanimu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke zuwa da tsarin jera harufa. Shiri na 163 cikin jerin shirin manuniyan da Hausa tsantsa kawai yakan sarrafa. Mai yiwa sakar sarrafa sirrin sake sakamakon sako ɗaliban kurgan jihar Kaduna kuma ya sa wasu masana suka fara tunanin gwamnati dai ta zo da wata sabuwar tsirfa. Masani ka harkokin tsaro Manjo Yahashin Komerita ya ce akwai tarin tamboyi akan ɗaliban da aka sako idan har mai bincike ya zurfafa.
Sabani yanda can baya aka saba, inda kafin a kira iyayen yara ko kuma a kira 'yan jarida, yaran nan za a ce an karɓo su ne da ƙarfin bindiga ko kuma an ba da kuɗin fansa ne, ta yanda jama'a suka ma fara samun bayani ne daga jami'an tsaron da suka yi ƙoƙarin karɓo su. To amma wannan karo sanarwar nan ta fito ne daga bakin gwamnati da kansa, ba ma mai magana da yayin gwamnati ko kwamishinan tsaro na gwamnatin jiha ba, wanda ya bar baya da kura ya sa mutane suna ta tababa don ana gani kaman wani shiri ne domin bai yiwa a yanda muka sani in an karɓo yara irin wannan daga hannun 'yan bindiga mafi yawa ma gwamnati kan ce a je a duba lafiyarsu ne. Su kansu jami'an tsaron ba sa ma ba da su sai sun tare 'yan jaridu sun tabbatar musu sun kuma faɗa hanyar da aka ba aka karɓo su. A wannan karan da gaskiya fi sabilillahi mutane sun ga wani sabon salo, sun ga abin da yake ya bar su da mamaki. Kowa ma yana tunanin shin waɗannan kuɗi ne aka bayar aka karɓo tunda ita gwamnatiwa ta yi an sako yara. To in aka ce an sako su, wannan yana nufi babu wani ruwa rana da aka yi tsakanin 'yan bindigan nan da jami'an tsaro, musamman kuma ba daga bakin jami'an. jami'an tsaron na aka ji ba.
Game da batun bujiro da ƴan sandan jihohi domin magance matsalar tsaro kuwa shugaban kungiyar ƴan sintiri a Nigeria Navy Captain Umar Bakori ne yace a gaskiya akwai jarfa.
Kowa ya san cewa security outfit gaba ɗaya na ƙasar nan ba su da yawa. Ɗan vigilante da muke da su fiye da miliyan 1 in ka hada Army, Navy, Air Force, Police, Civil Defense, SSS, wallahi duk mun fi su yawa. To muka ce ashirye muke mu taimaka.
Menene bukatar ku da yasa kuka zo wannan majalisar?
An yi community policing, an ba su running course kuma gwamnati aka ba biliyan 13.3 ina ɗaukar community policing din an ga ana maganan ɗan sandan jihohi. To sannan su kansu masu ɗaukan ba suna ɗaukan su don sun san sun cancanta ba ne, a'a suna ɗaukan su domin sun san cewa suna da mutane waɗanda suka yi magana da yawunsu. To mu kuma vigilante waɗannan da ba su so ɗin waɗanda suke da passion for security su muke ɗauka duk ga su nan all over. Duk inda kaga an samu nasara daga wurinmu ne a Kuriga ne, a Chibok ne, a Jabci ne, a Birnin Gwari. Je Birnin Gwari ka duba police station guda nawa ne a gurin. Muna so gwamnati ta manta da maganan ɗan sandan jihohi. Dauki ɗan vigilante za mu aiki ba da ɗan sanda kaɗai ba, za mu iya taimaka ma immigration, customs, civil defense, firefighting, ka je northeast ko northwest ka gani duk waɗanda suke leading mun fi sojojin sanin lungu kuma sun sani kuma suna appreciate abin da muke.
Shi ma dai tsohon gwamnan jihar Kabawa kuma ɗan masarjan tarayyar Nigeria yanzu Sanata Muhammad Adamu Aliyu ya ce kafa ƴan sandan jiha Barna kawai zai buɗe wa ƙofa.
Eh gaskiya ne babu isassun jami'an tsaro musamman ƴan sanda da sojoji, shi yasa wasu jihohi ke magana cewa kawai ƴan sakai. Amma ƴan sakai ɗin nan ba ka iya ba su AK-47 saboda AK-47 present ne kawai ke ba da dama ɗin haka. Sai ƴan sanda ko soja su aka yadda su ɗauki AK-47 su tunkari ƴan bindiga. So ina ganin haɗari ne a bar ƴan sakai su je gaba da gaba da ƴan bindiga. Waɗanda alburusan suke gare su da makaman da ke gare su suna iya halaka ƴan sakai 100 kafin ma a kashe mutum guda.
To yaya kake ganin batun ƴan sandan jihohi ɗin nan to?
Ni ban yarda cewa a yi ƴan sandan jihohi ba. Hanya ce kawai ta kawo matsaloli na wargaje Najeriya gaba ɗaya. Kuma ƴan siyasan mu har yanzu da no matured enough a ce a je a yi state police. Saboda haka ni ba ni goyon bayan a yi ƴan sandan jiha. ƴan sandan jiha ba za su iya aikin da 'yan sandan tarayya ke yi ba.
Da alamu da yanzu tsuguna ba ta kare ba game da zira-zaren zargin zumbuɗa kuɗi na cushe a cikin kasafin kuɗin Nigeria da ake ganin an yi su ta wata siffa. Domin kuwa mataimakin shugaban kwamitin kasafin kuɗi na masajjan tarayyar Najeriya Sanata Muhammad Ali Induma ya ce kuɗin da Sanata Abdul Ningi Hanga cikin kasafin kuɗin fa an saka su ne da manufa.
Ni ne deputy na appropriation kuma bugu da kare shi minista na kasafin wanda ya shirya kasafin kuɗin Najeriya dan Arewa.
Ba gudu.
Ba zai zo na wurin ya cuce mu ba. Speaker dan Arewa ne. Chairman na committee na appropriation a majalisar wakilai dan Arewa ne. Deputy Senate President dan Arewa ne. Ni kaina da nake deputy na appropriation dan Arewa ne. To, sai muka dauki lissafi, muka duba shi trillion uku nan da yake cewa ba yi bayani ba. Kowane kasafin kuɗi haka ake ba dukkan komi da komi ne ake bayani a ciki wanda kowa zai gane ba. To amma duk da haka sai muka fito da abin da ya hada trillion uku ɗin. Akwai hukumomi wanda kasafin kuɗin su ana kawo a dunkule ne. To shine sai abin da Abdul Ningi ya gani. Maimakon ka zo ka tambaye ni ni dan uwanka ma ce ya ne aka tsiri da trillion. Gashi a gaba na zan ba ku. Za ku samu tattalin ya kama trillion uku da biliyan 321 da miliyan 464 in kin hada da 25 da yake magana ne shine 28 da shugaban kasa ya sa hannu a ciki
kenan. Wato kudaden ma'aikatu da hukumomin gwamnati ne da dama ba a kawo muku
ba wai ba a kawo ba a kasashe.
Sai dai kuma tsohon dan masaukilin tarayyar Najeriya daga jihar Niger Malam Abubakar Cika Adamu ya ce barnar da aka saba yi cikin kasafin kuɗin majalisar kasa ne kawai suke son ganin an lullufa.
In ana so a gyaran budget din Najeriya a zo za a iya gyaranta yadda ake tafiya. Wallahi in ba setin Najeriya akai ba ƙarya ne kullun wannan cuse sai ka ganshi. Wasu da kaji an ce ma ba location ai ƴan kwangilan su ke jiya su yi za su ga ma'aikatun ga wanda nake so a ba kwangila.
Wai kana so ka ce gaske ne magana da Ningi yake cewa za a iya cewa ga kuɗi kuma ba gurin aikin?
Wannan tabbas gaskiya ce kuma in ka iya koran Ningi ni ba ka iya korona a Najeriya. Kuma ba ka saka withdrawing certificate na majalisa ba na riga na ƙare. In kuma ana kora ka sa a kore ni na ce ƙarya suke yi kuma akwai aike babu location
ranin su amma ya zai da kudin
a sace shi ake ai duba tunda dan Najeriya yace sai an bashi taliya tunda dan Najeriya yace sai an bashi kudi ya zabe to an dinga zaluntar su wata ranar in ka kalli abun ba za ka galayin su ba kudi ake kashewa tun daga jam'iyya nawa ake sayan form nawa ake biyan delegates nawa ake biya ai zabe duk kudin su ne duk dan Najeriya duk dan majalisa ya zo ya gaya man in ya isa idan da albashin shi har ya gama majalisa ƙarya ne albashin shi ba ta wuce naira miliyan 50 ba kai ya kai ga yanzu majalisa da ma na jihohi da na tarayya aje ni yau na ce in ƙarya ne DS su zo ai faridin din ɗan majalisar jiha da aka ba su jib jib da ɗan majalisar tarayya da aka ba su jib jib a ce musu ina jib din kullun sai da su ake tun kuma kayan gwamnati ne baka kare ba
ma gila ta musu girma ne za su siyar su amfani da
to doka ta ce motan gwamnati ba din ga maka wasu ba motan ma aka ba su ba kudin aka ba su muna da labari in za a gyara Najeriya a gyara in ba za a gyara ba to a halbe mu
iyaka batutuwan da zamu yabbaje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafar marafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya kamar da yadda dan adam kan tsufa domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1155 ne su yi sallamar cikin kudin da suke ganin sun daddafe a matsayin madafa kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu rufa rufa ni Isa Lol Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu cikin sabon shirin na manuniya
a gaida na Ikara to albarkacin wannan wata mai falala kuma ga Malam Sa'idu Dalhatubawa da darasin Ramadan
أعوذ بالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسنانا إمام سعيد الحتباوة وبل إمام مسلاة جمعة نا ركن جدا جمعيكة روا دكينا تيت مرتلا محمد السكين قرم بوشي جهر بوشي ناجيريا الحمد لله نزعي ونوانا وطانا رمضانا متكدا الخيري دفللا كدن دك سكين فللا ونوانا وطانا رمضان nasin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar da cewa wata ne wadda Allah ta'ala yana yanta bayi kowane dare da yini daga ainihin azaba zuwa ga samun gidan tsira kuma har ila yau daga cikin falalan wannan watan har ila yau na ɗaya daga cikin falala na wannan azumi kamar yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar cewa lisaimi farhatani yafrahu huma فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه بأزمي yana da wasu farin ciki guda biyu da Allah ya azurta shi da wannan farin cikin wanda zai yi su daya lokacin da yazo bude baki zai ji dadin cewa yayi wani abu da Allah ya yarda da shi ko yake neman yardan Allah da wannan abu babu mai azumin da zai zo shan ruwa ba zaka same cikin jin dadi da walwala yana kuma jin kwanciyar hankali a ransa ba na yayi wani abu da Allah yake so kuma yana fatan Allah ya yarda da shi to sai kuma babban farin ciki da zai yi shine lokacin da zai gamu da ubangiji don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kowane aikin dan adam a hadisul qudusi Allah da kansa yake cewa dukkanin aikin dan adam nashi ne sai dai azumi ne kadai na dauka nawa cikin ayyuka duk gaba daya to sai malamai suka ce kowane aiki Allah ya fadi ya walladan da zai baiwa mai yi amma ban da azumi sai Allah ya ce wannan nawa ne ni zan yi sakayya wa mai yi don ni matakar dayan ku zai bar abincin sa ya bar abin shan sa ya bar iyalan sa na tsawon awanni yin azumi din saboda ni to ni ne kuma zan yi sakayya akai to wannan yana nuna daraja da falala na wannan azumi na watan Ramadan
to yanzu kafin mu yi sallama da ku ga Ibrahim ya dawo da labarai a takaice
to a takaicen aje Alhamis babbar kotun majalisar dinkin duniya ta umarci Isra'ila a ƙarƙashin wata doka ta musamman amma kuma wajiba da ta bude ƙarin wuraren ƙetare kan iyaka zuwa Gaza don a samu shigar da ƙarin kayayyakin jinkai a yankin don amfanar Palestina wanda ke fama da yunwa mutane akalla 9 sun mutu a wani hatsarin mota a arewa maso gabashin Iran jiya Alhamis wanda shine hatsari mafi muni tunda aka fara bikin sabuwar shekarar Farisiya a cewar kafafen yaɗa labaran gwamnati Miliyoyin 'yan Turkiya za su dunguma zuwa rumfunan kada ƙuri'a don zaben magadan gari da ciyamomin ƙananan hukumomi na birane da gundumomi a ranar Lahadi. Rundunar sojin hayarin ta 'yan Rasha mai suna Wakna na taimaka ma sojojin gwamnatin Mali a yankin tsakiya da kuma arewacin ƙasar wajen kai farmaki da samame ta wajen amfani da makaman da suka hada da jirage marasa matuka, inda hakan har ya kai ga kashe fararen hula da ɗan dama, ciki har da yara, a cewar kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a wani rahotonsu da aka wallafa a makon wannan makon wanda ya shafi lokutan Disamba zuwa Maris din nan.
To masu sauraro, da takaitattun labarin ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirinmu na safiyar yau. Sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 7 kenan agogon Ghana da GMT a saurari maimaicin wannan shirin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka ga nasarar wannan shirin, musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labarai, sai Daji Balawa da ya shirya ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Azubair, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ni lafiya, ma salama.